This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyar Muryar Arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Litini. Kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa, kakanin labarai.
Tare da sallama, sojojin Kenya sun ce sun samu nasarar kashe yan tawayen Al-Shabab har su 11. Kana sojojin haɗin gwiwa da Amurka ke jagora ta ce ta kai gagarumin hari ta sama domin farautar fitaccen dan kungiyar Al-Qaida nan da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci a kasar Libya. Yan tawayen Kurdawa na ƙara matsawa kusa da ɗaya daga cikin muhimman wuraren da ke hannun kungiyar ISIL.
Kanin labaran kenan, yau ake kammala taron kungiyar haɗin kan Afirka. To ko me yasa aiwatar da matsayin taron na warware rikice-rikice kan yi wuya?
Idan an je taron kungiyar haɗin kan Afirka din, za ka ga kowane ɓangare kuma za a samu wasu ƙasashen da suke goyon bayansa.
To ko me su kuma 'yan jarida suka koya a taron Bita a Jos?
Mu ji ta bakin wannan, mu ji ta bakin wannan ba tare da mun nuna bambancin addini, ƙabila ko siyasa ba.
Sannan kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafi da shirin ciki da gaskiya, inda a yau za a ji ci gaban kace nacen da ake yi kan wururun da ake zargin an yi kan diyar wani katafaren fili a Bauchi. Duk waɗannan sai an gyara zama an sha labaran duniya tukunna.
Masu aure, assalamu alaikum. Sojojin Kenya sun ce sun samu nasarar kashe 'yan tawayen Al-Shabab har su 11 a wani harin da suka kai musu a sansanin sojojin Al-Shabab din. Sai dai sun ce su ma sojojin su biyu sun mutu a wannan harin wanda suka kai aje din. Rundunar sojar ta ce ta samu nasarar kashe waɗannan sojojin ne sakamakon wani hari da suka kai musu a sansanin su na Buwari da ke gaban kogin Lamu da ke kusa da bakin iyaka da Somalia, inda nan ne tungan 'yan Al-Shabab din. Mai magana da yawan sojar kasar ta Kenya, Kanad David Obonyo, ya ce cikin mutanen da suka kashe har da wasu farar fata mutane biyu da ba gane ko su wane ne ba. Ya ce sojojin na Kenya kuma suna nan suna ci gaba da neman 'yan kungiyar ta Al-Shabab da aka yi imanin cewa suna cikin kunkurmin daji. Kanar Obonyo ya ce ko baya ga kashe 'yan kungiyar ta Al-Shabab hawa kuma sun kwace musu makamai da suka hada da bindigogi kirar AK-47 guda 13 da rokokin gurneti 5 da kuma gurneti 8. Al-Shabab wadda ta yi yunkurin kifar da gwamnatin kasar Somalia domin kaddamar da dokokinta na addinin Islama tana yawan kaiwa kasar Kenya hari domin Kenyan ta shiga sauran kasashen kungiyar tarayyar Afirka na samar da zaman lafiya a kasar ta Somalia. Daya daga cikin mummunan harin da kungiyar ta kai a kwanakin da suka gabata kuwa shine lokacin da wasu 'yan kungiyar ta Al-Shabab suka kai hari a wata jami'ar da ke kasar ta Kenya, inda suka kashe dalibai har su 148.
To sojojin haɗin gwiwar da Amurka ke wa jagora sun ce sun kai gagarumin hari ta sama domin farautar fitaccen ɗan kungiyar Al-Qa'ida nan da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci a ƙasar Libya, wanda kuma yana da hannu dumu-dumu a wajen kai wa inda ake wa ajiye, wato inda ake ajiyar iskar gas hari a ƙasar Algeria a shekara ta 2013. Gwamnatin ƙasar Libya, wadda duniya ta amince da ita, ta ce harin da aka kai wa sansanin na 'yan Al-Qa'ida ya yi dalilin mutuwar Mukhtar al-Belmukhtar a ranar Asabar ɗin da ta gabata a gabashin ƙasar. Sai dai ma'aikatar tsaron Amurka bata ba da tabbacin mutuwar wannan ɗan talikin ba. Mai magana da yawun ma'aikatar Kanar Steve Warren bai ba da cikakken bayanin wannan harin ba, sai dai kawai ya tsaya a kan cewa harin ya yi nasara matuƙa gaya. Bai ce ga yadda harin ya faru ba, ko kuma jiragen wato marasa matuƙa nawa ne suka yi amfani da su ko kuma makamai masu linzami nawa suka cilla ba. A wani lokaci can baya, ma'aikatar ta tsaro ta yi alƙawarin bada tukuicin dala miliyan 5 ga duk wanda ya bada bayanin yadda za a cafke Bel Mukhtar mai ikirarin shan jinin battalion abokan gaba. Jami'an Amurka dai sun zargi wannan ɗan talikin da jagorantar harin ta'addanci a shekara ta 2013 wanda ya yi musabbabin kai hari a ma'ajiyar iskar gas ta ƙasar Algeria, kuma mutane 37 ne suka mutu sakamakon wannan harin.
Kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. ‘Yan tawayen Kurdawa na ƙara matsawa kusa da ɗaya daga cikin muhimman wuraren da ke hannun ƙungiyar ISIS da ke kusa da Siriya a bakin iyakar Turkiya. Nasarar sake karɓe yankin Tal Abyad zai haifar da babban cikas ga ƙungiyar ta ISIS, domin ko ba za su samu damar gittawa da abinci ba da sauran abubuwan buƙatunsu. Yanzu haka dai dubban fararen hulan Siriya ne suka gudu suka bar wannan yankin domin tsoron ɓarkewar mummunan faɗa tsakanin Kurdawa da ƙungiyar ta ISIS. Ha kuma da yawan 'yan ƙasar ta Siriya ne suka samu damar shiga Turkiya bayan sojojin ƙasar na Turkiya da farko sun hana su shiga bayan sun bar su na hannu wani tsawon lokaci a jiya Lahadi. Wani ɗan jarida ya ce ya gane wa idanunsu da yawan sojojin da ke bakin iyakar ƙasar ta Turkiya sun bai 'yan gudun hijiran sun shiga ƙasar, sai dai kuma wani ɗan uwan shi ɗan jaridan ya ce ya ga sojojin sun hana 'yan gudun hijiran shiga ƙasar ne sai da suka haura ta katanga. Wannan faɗan dai ya tilasta mutane sama da miliyan guda 'yan ƙasar Siriya shiga ƙasar ta Turkiya, abinda shugaba Recep Tayyip Erdogan ya bayyana damuwarsa na cewa wannan lamari na 'yan gudun hijira sai ƙara muni yake yi. Haka kuma ko a jiya sai da ya bayyana cewa ƙungiyoyin Kurdawan nan guda biyu, wato Democratic Union Party da Kurdistan Workers Party, suna iya samun matsuguni a bakin iyakar ƙasar ta Turkiya da Siriya. Tun da daɗewa ne dai Kurdawa suke ta yaƙin sarika noki a kan ƙasar Turkiya da sunan suna neman samun 'yancin kansu domin kafa ƙasar Kurdawa mai cin gashin kansa. Mr. Erdogan ya ce ya yi imanin harin saman da Amurka ke yi wa jagoranci na iya yin dalilin samarwa Kurdawa nasu yankin.
Wani alkali a ƙasar Afirka ta Kudu ya baiwa shugabannin ƙasar umarnin cewa kar su bari shugaba Umar al-Bashir na ƙasar Sudan ya bar ƙasar bayan kammala taron ƙungiyar tarayyar Afirka wanda yanzu haka ake yi a ƙasar ta Afirka ta Kudu. Wannan umarnin ya biyo bayan umarnin da kotun ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague ta bayar ne na cewa a tsare shugaba al-Bashir ɗin bayan kammala taron. Alƙali Hans Fabrius ya ce an haramta wa shugaba Umar al-Bashir na Sudan da ya bar ƙasar ta Afirka ta Kudu sai har an samu tabbacin hakan. Sai dai a waje ɗaya ku, ministan harkokin wajen ƙasar ta Sudan Kamal Ismail ya ce shugaba Umar zai dawo gida ne bayan an kammala zagayen farko na taron. Duk da wannan umarnin da aka bayar na cewa a tsare shugaba Umar al-Bashir, sai dai ya shiga cikin jerin shugabannin ƙasashen da ke halartar taron, wato wannan taron sa'ilin da suke ɗaukar hoto a Johannesburg a jiya Lahadi. Sai dai kuma a saƙon tita da jam'iyya mai mulkin ƙasar ta Afirka ta Kudu ta aike da shi ta duniyar gizo, ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta ƙalubalanci wannan umarnin da aka bayar a kan shugaba Umar al-Bashir. Jam'iyyar ta ce an baiwa duk wanda zai halarci wannan taron damar cikakken 'yanci da kariya. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Batutuwan tsaro da dambarwar siyasa a nahiyar Afirka ne suka rinjayi maudu'in taron ƙungiyar tarayyar Afirka karo na 25 wanda za a kammala yau ɗin nan a birnin Johannesburg na Afirka ta Kudu. Kuma jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci wani zama na kwamitin tsaro da zaman lafiya na ƙungiyar, wanda don haka ne ma masana ke ta bayyana ra'ayoyinsu game da tasirin wannan ƙungiya ta EU. Daga kanan Dabo ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da rahoton.
Tun a jiya Lahadi ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shugabanci taron kwamitin tsaro da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka inda aka tattauna matsalar tarzomar Boko Haram da ta shafi kasashen Najeriya da makwabtanta Kamaru da Chadi da Jamhuriyar Niger. Haka kuma a yayin zaman kwamitin an tabo rikitin siyasa da ke wakana a kasashen Sudan ta Kudu da Burundi. Tuni dai masana da sauran masu kula da al'amura ke bibiyar zauren taron na kungiyar ta EU. Kuma har ma sun fara tsokaci game da batutuwan da ke gaban mahalarta taron. Professor Kamil Sani Fage na Jami'ar Bayero Kano masanin diplomasiya ne.
Shi dai matsalar siyasa da tsaro ba a raba su kaman Hassan ne da Usaini. Amma a ce kungiyar haɗin kan Afirka ta warware misali batun tsaro a nan Najeriya wanda wannan Boko Haram shine yanzu abin da yake gaba-gaba sai dai ta taimaka misali kamar yanda shi shugaban ƙasa ya ce kuɗaɗen da ake nema akalla zai kai dala miliyan 100 dan haka kaga ba zai yiwu a ce Najeriya ita kadai bace za ta iya ba da wannan kuɗi har wasu ƙasashen waje ma sun fara bayarwa na yamma ita kanta AU din za ta taimaka sannan da kuma kasashen Afirka.
A baya dai hukumomin Najeriya sun kashe makudan kudade da nufin murkushe Boko Haram ba tare da kwalliya ta kai ga biyan kudin sabulu ba. To amma Captain Abdullahi Adamba Koji mai ritaya na cewa
insha Allah a wannan karin za a yi nasara kwarai da gaske kuma kwalliya za ta biya kudin sabulu saboda kasantuwar a wancan lokacin kowa ya san yadda gwamnatin take. Gwamnati ce wadda aka dan samu matsaloli haka daga shugabanci ko kuma makamancin haka. Amma a yanzu muna sa ran cewa lalle waɗannan kuɗaɗe da aka ce za a fitar za a yi amfani da su ta hanyar da ya dace insha Allah.
Dangane da ko taron na kungiyar AU zai yi tasiri wajen warware rikicin siyasa a Burundi da Sudan ta Kudu kuwa. Professor Kamil Sani Fage ya ce
warware irin wa'annan rigingimun cikin gida sukan yi wahala. Ba don komai ba domin akan samu wato bangare-bangare ne a cikin rigingimu. Kuma idan an je su taron kungiyar haɗin kan Afirka din za ka ga kowane bangare kuma za a samu wasu ƙasashen da suke goyon bayansa a wannan. Shi yasa yawanci sai a yi abin da ake kira resolution an amince za a yi kaza za a yi kaza. Amma wajen aiwatar da shi sai a kasa.
Farfesa Kamil Sani Fage kenan masanin diplomasiya a Jami'ar Bayero ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Allah ya Allah ya Allah hada kanmu a fere kanmu sojuna yau ba sauran istimare Afirka Afirka Afirkanmu yan tattun yaya zallarmu da ƙasa komai namu.
A kuma gaida Mahmud. Har yanzu dai game da batun na tsaro da zaman lafiya inda a Jos headquarter jihar Plateau ta arewacin Najeriya aka shirya ma yan jarida taron bita kan yadda za su rika kauce ma ruruta wutar rikici da kuma yadda za su taimaka a samu zaman lafiya. Ga dai wakiliyarmu Zainab Babaji da rahoton.
Masana kan harkokin yada labarai sun kalubalanci yan jarida da su bada karfi wajen yada labaran da za su hada kan al'umma don samun ci gaba mai inganci a Najeriya. A taron bita da cibiyar horar da dabarun gudanar da mulki da bincike kan zamantakewar al'umma tare da haɗin gwiwar hukumar bada tallafi ta ƙasar Burtaniya ta shirya wa yan jarida na ciki da wajen Najeriya musamman waɗanda ke rahoto a wuraren da ke da tashin hankali. Masanan sun buƙaci yan jaridan ne da su gudanar da aikinsu bisa imani da bin sharuɗan da aikin jaridan ya ƙunsa ta yadda za su kawo sasantawa a tsakanin al'umma. Inda Gideon Barde tsohon ɗan jarida ne da ya rike makamai daban-daban har da na kwamishinan yaɗa labarai a jihar Plateau ya kuma gabatar da kasida a wurin taron.
Ɗan jarida ai shi ɗaya daga cikin waɗanda sai an gina ƙasa tare da su. Kamar da kun sani akan ce wai su ne fani na hudu a rayuwar kowane ƙasa a cikin duniya. Bayan waɗanda suna shugabancin mulki da wanda suna yin dokoki da masu shari'a wata gefen rayuwa na ɗan mutum shi ne jaridanci. To kaga suna da muhimmanci kwarai da gaske ta hada kan jama'a ta tabbatar da cewa ana samun zaman lafiya.
Shugaban cibiyar horar da dabarun gudanar da mulki da binciken zamantakewar al'umma Professor Isawa Elaigu ya buƙaci 'yan jaridan ne da su yi la'akari da rayuwar al'umma ta yadda za su kauce wa ruruta wutar rikici yayin ba da rahoto. Ko yaya 'yan jaridan za su yi amfani da abin da suka koya a taron bitar?
To sunana Hawa Abdullahi Sarki na Rabi kuma ina aiki da Unity FM Radio Jos. Da farko dai zan ce an koya mana yanda zamu dinga samu labaru ba ta yanda zamu dinga nuna san kai ba. Kowani gefe sai mu dauke mu ji ta bakin wannan, mu ji ta bakin wannan ba tare da mun nuna bambancin addini, kabila ko siyasa ba. Kin ga wani lokacin idan ka rawaito labari kamar na fada in baka fada iya adadin mutanen ba sai a ce ai ka nuna san kai ko dan ba gefen ka bane wanda mu kuma a irin aikin mu bai kamata mu dinga fadan iya yawan adadin mutanen ba na saboda hakan na ƙara hura wuta ne to mu kuma idan ba mu fada ba sai hakan ya zama mana kalubale kuma a wajen jama'a wanda mu kuma muna gujewa ƙara tada hankalin mutane ne
sunana Thaddeus Gilman shugaban kungiyar yan jarida marubuta labarin wasanni ta jihar Plateau an faddakar da mu a matsayin mu na yan jarida yanda zamu kawo cudanya da hadin kai a wannan kasa
to amma waɗannan matsaloli kuma kuke fuskanta a matsayin ku na yan jarida
to babban matsalan shine in kana aiki a gidan jarida wanda ta gwamnati ce to sai abinda shugaban ya faɗa amma idan gidan jarida da ke zaman kanta ne kaga zaka yi aikin bisa tsari ba tare da tsoron za a kore ka aiki ba
Mataimakin gwamnan jihar Plateau Farfesa Sony Tioden yace gwamnatin su zata ba yan jarida goyon baya don su gudanar da aikin su yadda ya kamata
mu zamu jawo yan jarida mu rike hannun su mu yi tafiya tare akan maganan neman zaman lafiya Jos to rokon da muke da shi ne ko yan jaridu ku taimake mu
Mataimakin gwamnan jihar Plateau kenan Farfesa Sony Tioden Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Jarida basuka ba wanda ya dauke shuka ba wallahi wa wannan duniya na wanda yake ba ya son ku ni ma ba ni son
to wannan haka ne yanzu kuma bari mu kada wajen Ibrahim Alfa dan ya gabatar mana da shiri na gaba
kace mu je mu karbi kudin ba check ne a envelope RF shi ne muka ce mu ba za mu karba ba sai mun ga voucher ina mana cewa wada su mu bi kaida kawai na gwamnati ba sun tona asiri yawa ni ko ban karba ba
cewa wasu sun karbi kudi mutum daya ne ya karba wani direban tifa kuma naira 27,000 suka bashi kuma in za a yi magana kan lissafin kudaden da suka ce 55,550 miliyan 13 ne da 750 mu kuma sun ba mu miliyan 3 kasa da shi dukan mu saura miliyan 15,185 shi kuma akan filin waye aka aje wannan wasu maganganu ne wanda ba mu gane ba
Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya, babban sekretare na ma'aikatar ƙasa da Safiyo ta jihar Bauchi da daraktan filaye na wannan ma'aikata sun bayyana mana hujjojin da suka sa aka shirya biyan ƙasa da naira miliyan 3 ga wasu mutanen da suka mallaki fiye da rabin wasu filaye da aka ware kuɗi har fiye da naira miliyan 31 domin a biya diyya. A shirin na makon jiya, Babban sakataren ya faɗa cewar an ɗauki matakan warware wannan sabanin kuma abin ya zo ga ƙarshe domin har an biya wasu daga cikinsu. Mutanen da ke wannan ƙorafi sun ce wannan maganar ba gaskiya ba ce, domin kuwa lalle an kira wani guda daga cikinsu aka ce masa su yi haƙuri su karɓi wannan kuɗi, sai kuma su rubuto takardar neman ƙari domin su jami'an gwamnatin su bi musu sawu. Yau za mu je ta bakin waɗannan mutane na ƙauyen Firo da ke ƙasar Ganjuwa a jihar Bauchi, waɗanda aka karɓi filayen nasu domin faɗaɗa makarantar koyon harbe-harbe na jami'an tsaron cikin gida ta SSS. Bari mu faro da kakakinsu, Buhari Ibrahim Bello, wanda ya ce, "Eh, lallai, an kira ɗaya daga cikin masu filayen da suka ƙi yarda da kuɗin da aka ba su a ɓoye a cikin ambulan domin a tattauna da shi."
Shi Rabiu Abdulkarim ɗaya daga cikinmu. Ya zo ya gaya mana cewa darakta na SS ya zo har gida ya gayyace shi cewa akwai wani zama da suka kira dangane da wannan maganan biyan kuɗi tunda harkan ya shiga media sannan sun je sun zauna sun tattauna da su a suka zauna. Sun zauna da mutanen Ministry of Land, su Permanent Secretary, Director da shauransu, da kuma Director na SSS da shauran cabinet ɗinsa shima. Sun tattauna akan cewa abinda suka lura akan harkan biyan shine kuɗin da aka bamu yayi kaɗan. Amma abinda suke so da shi ya yadda da wannan rabo din mu karbi naira miliyan 2 da wani abu da ake magana, amma mu rubuto a rubuce su za su bi mana sawu har Abuja a ƙara mana darajar filaya. To da yazo mana da wannan sakamako sai nace meeting din da aka yi ta yi da ni baya ma sun gaya mun haka ba mu aminta ba, indai adalci za su mana su raba mana kuɗin dangane da yawan filin kowa iya yawan kuɗin da za su bashi. In akwai wani ƙarin kuɗin da da a samu sai a ƙaro a zo a raba mana tare gaba ɗaya, amma ba a sallami mutum ɗaya ba da kuɗi gaba ɗaya, mu kuma a bamu wani kuɗin da ya saba da hankali a ce wai daga baya za a je a nemo ƙarin kuɗi.
Kana maganar matan nan ne, ita an ce filayenta ta yanyanka ne ta sayar da shi, kuma yanda yake ta sayar haka aka mayar mata da kuɗin ta wato 55,500.
Eh to wannan wani magana ne kawai ake ta faɗa don neman kare kai, saboda matan da ake magana ta sayi gona opposite da inda wato SS din suka dauka namu a hannuna, ta hannun sarki ta biyo ta sayi gunda alƙawarin da ta daga wanda ta sayar musu a gun SS din nan ta maida su tsallake. Bayan nan kuma muna da kofin takaddu waɗanda suka sassai filayen, abinda suka sayi fili a wurin ta 45,000 ne, amma ba shine abun da ya dame mu ba ma, mu ma mun yanka filin mu dan lokacin da muka yanka Director SS ma ya zo saya, yasa muka dauko wani daga tsallake muka dawo da shi bangaren SS, shi kuma ya koma can ya sayi filin. Mu abinda suka gaya mana doka na tsarin land baya biyan fili plot by plot, yana biyan fili ne in hectares, don haka mu yi hakuri kudin bishiyoyin mu shine dai zama mafi daraja a filin mu, kuma in aka je za a yi mana abun da ya kamata da a zo a bamu kuɗin mu. To da kuɗi ya fito ne kuma ake ta shirya mana wasu abubuwa da bamu gane ba, na cin karfi da bude ido, shine bamu aminta da wannan ba, muke bin duka hanyoyin da ya dace.
Yanzu wannan batu da aka zauna ai an ce ku je ku rubuto, me yasa ba ku rubuta ba?
Dama ba mu muka rubuta kuɗaɗen da muke bukata a biya mu a wannan wuri ba, su suka rubuta suka kaiwa gwamnati, gwamnati kuma ta yi approving a biya mu. Yanzu su ce mu mu rubuto, wannan wani abu ne daban. Inda har za mu rubuto sai a ce mu yi cinikin wurin, nawa kuka saya nawa za ku sayar. Amma bacin a ce mu yi rubutu, wannan wata dabara ne ake so a yi mana ta ƴan boko kawai. In muka kawo complaint a ajiye mu, gashi an samu canjin gwamnati da shauransu, kuɗin da yake ƙasa shine muke bukata a raba based on percentage. In kana da kashi 60 a baka kashi 60 na kuɗi, in kana da kashi 30 a baka kashi 30 na kuɗi, dangane da maganan da kuma shi sakataren Ministry of Land yake magana cewa wasu sun karbi kuɗi, mutum ɗaya ne ya karba wani direban tifa kuma naira 27,000 suka bashi, saboda sunan mutum biyar ne kawai waɗanda suke da mallakan filin, shine Fatima Abdullahi, Rabiu Abdulkarim baban godi, Shamaki Abubakar, Sale Musa tare da shi wancan direban tifa din, sai Murtala Abubakar. Bayan nan babu wani wanda ya zo ya karbi bauchi a kuɗi. Kuma in za a yi magana kan lissafin kuɗaɗen da suka ce 55,500, miliyan 13 ne da 750, mu kuma sun ba mu miliyan 3 ƙasa da shi dukanmu, saura miliyan 15 da 185 shi kuma akan filin waye aka aje. Wannan wasu maganganu ne wanda ba mu gane ba.
Biyu daga cikin mutanen na ƙauyen Firo da suka mallaki waɗannan filaye ma sun yi magana da mu akan wannan al'amarin.
Sunana Shamaki Abubakar Firo.
Ya mallakan filin kan ke waje?
Filin na sarewa nayi, ni ba sai nayi ba, mallaka na ne.
Yana da fadin hektar nawa?
Ya kai kusan hektar ɗaya.
To an ce nawa za a biya ka?
A'a ba su gaya mun kuɗi ba. Sai dai lokacin da suka zo suka kira mu sun bukaci mu je mu karɓi kuɗin check ne a envelope a rufe. Shi ne muka ce mu ba za mu karɓa ba sai mun ga bauta. A nan wancan lokacin suka yi nuna mana cewa ba za su mu bi ka'ida kawai na gwamnati ba sun tona asiri. Yawa ni ko ban karɓa ba.
Saboda haka kai bukatanka a ƙara ma kuɗin ne ko kuma dai me kake so?
Kai bukata na yanda a bi ka'ida, yanda filin kowa yake, da so shi ne samu a biya yadda hakkin kowa yake, a raba kamar yadda doka ya tanadar.
Nawa ne hakkin?
A'a ni ba zan iya sanin su ma'aikatan kasa da su su suka san ainihin kowane hektar su suka san darajar kudin sa yawa
to sun hada ku dukan ku sun ba ku
miliyan biyu suka bayar da 300 da wani abu alhali kuma kudin filin nan naira miliyan 31 ne da 935 aka dauki miliyan biyu daga ciki da 350 aka ce za a ba mu alhali kuma namu yafi ne na abokin magana abin filin
watakila so min tabi ne suka ba ku ba wai sun kudin ba ne gabaki daya
ba sai wannan bayanin ba
to kai fa
sai mu sa mutumin filo
to kai kuma ya batun kai yake akan filin
fili na dai sarewa ne da kaina na fi shekara 35 ina noma wannan guri
kaman filin ka yana da fadin hektar nan
ya kai kaman hektar 2 da kadan abinda gudan nawa yake da shi
to me kake bukata
ina bukata gwamnati ta abu tsari yadda ya dace yadda za a biya mu din
ka ta zuwa zaman da aka yi domin ku fahimci juna tsakanin ku da ita ma'aikatar filaye
ni ba su taba gayyata na ba ni kan ba su taba gayyata na ba
zaki amma kana da batun kana da sanin batun maganan biyan kudi
ina da sanin cewa sun ce za su biya mu to kuma a wajen biya din ne kuma ya zama cewa gaskiya muna bukatan su biya mu gurgurdan yadda gwamnati ta tsara abin yadda ya kamata
to kana cikin wanda yake kuke kalubalantar wannan batu a kotu
wale ina daya daga ciki
ka taba zuwa zaman kotu
na taba zuwa
to mutanen na kauyen Fura dai sun ce a yanzu kotun da ke bin bahasin wannan al'amari ita ce babbar fata a gare su cewar za a musu adalci sai kuma masu bin kadin wannan batu kamar wannan fili na ciki da gaskiya a madadin Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka ga wannan shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar a huta lafiya
to a gaida mai kahon karo babba yayi kuma batun yunkurin kama shugaban Sudan
shi dai batun Al-Bashir kuma dai shugabannin Afirka kuskure ɗaya suka yi tun daga farko saboda sun sa hannu na yarjejeniya sun yadda da wannan kotun duniya wanda kasashen yamma su sun yi wayo ba su sa ba
to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani yanzu kuma ga na Talatu ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice
Mallan irin sojojin Kenya sun ce sun samu nasarar kashe 'yan tawayen Al-Shabaab har su 11 a wani harin da suka kai musu a sansanin sojojin Al-Shabaab din. Sai dai sun ce su ma sojojin su 2 sun mutu a wannan harin wanda suka kai ajiya. Rundunar sojan ta ce ta samu nasarar kashe waɗannan sojojin ne sakamakon wani hari da suka kai musu a sansanin su dake Buwari dake gaban kogin Lamu dake kusa da bakin iyaka da Somalia inda nan ne tunganyen Al-Shabaab din. Mai magana da yawan sojan kasar ta Kenya kanar David Oponyo ya ce cikin mutanen da so kashe hadda wasu fararen fata biyu da ba a gane ko su wane ne ba. Sojojin haɗin gwiwa da Amurka ke jagora ta ce ta kai gagarumin hari ta sama domin farautar fitaccen ɗan ƙungiyar Al-Qaida nan da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci a ƙasar Libya wanda yana da hannu dumu-dumu wajen kaiwa inda ake ajiyar gas hari na ƙasar Algeria a shekarar 2013.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni gabatarwa da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Jin Haman ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.